في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لحدي شاكفوس دوات رمضان هجران دي شكرا دوكو دي كدو تلاتين شدا دي 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 بيار دوات مبقى شكرا تدوو بيو دكو مشابه من أجل تفسير سورة الأعراف ومضام كانت آية تدعيد 40 دخدو نسوة dari da 47 insha Allah. Wannan karatu yana dauke da bayani akan ganawar Allah tare da Annabi Musa alaihi salam. Qala Allah ta'ala:
Ala ya Musa inni istafa'tuka 'ala an-nas birisalati wa bi kalami fa khudh ma a'taytuka wa kum الشاكرين.
قال يا موسى الله مدوكي يتي يا كي موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي نينا ذابيك أكم متاني تدليل صافنين هم دليل مكانك فقل ما آتيتك وكم من الشاكرين سيكا كربئة من نباك هم ككسن تيتكم مصبوريا. Wato lallai Allah madaukaki ya gana da Annabi Musa alaihi salam. An samu ganawa tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da Annabi Musa alaihi salam. A ina ne aka yi wannan ganawa? Wannan ya zo cikin Alkur'ani. Allah ya mana bayani a wasu wurare, kamar misali suratul Taha aya ta 80: Ya bani Isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum. Ya bani Isra'il قد أنجيناكم من عدوكم يا بني إسرائيل حقيقة من سيرت دبودك مجيونك شين فرعون وواعدناكم جانب الطور الأيمن. ولن دع الله تبارك وتعالى يقانا لأن موسى عليه الصلاة والسلام يتي من يوعدي دبو شيوا زامو باكو اللي تاجوا فالله ياي وعد حقوا دع النبي موسى عليه الصلاة قانا ودع النبي موسى عليه الصلاة أكون ونن دوزي dutsen kuma Allah ya faɗi wurin yace janibat turil ayman, gefen dutsen tur ta dama. Dama da zarar an ce a tur, kalma ce take nuna ma'anan duwatsu, manyan duwatsu. Kaga Allah ya tabbatar da wurin da ya gana da Annabi Musa alaihi salam. Wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna alaikum al-manna was-salwa. Don haka Imam Qurtubi تفسير الأحكام والأحكام القرآن مجلد نقوم شافية شافية دليل أربعين دا من شافية شافية دليل أربعين دا بيريتش وليس الجبل يمين ولا شمال الله مدوك كياتش من يمكو الكواري جيفاً دوتاً داما سيتي أي دوتي باشي دا داما ولا شمال كما دوتي باي دا هم أما الله ياتي يا الكواري جاء النبي موسى ولمناجاتي شيني daman dutse wa in faida qila khud an yamin al jabal fa ma'ana khud ala yaminika min al jabal wato abin da ake nufi shine damar annabi Musa a lokacin da ya hau kan wannan dutsen ba wai dutsen ke da dama ko yake da abu bala Imam Qurtubi ya ce ana nufin daman annabi Musa shine janibat tur al ayman wato gefan dutsen ta dama idan ka hau dutsen to ta gefan dama gefan daman ka kenan ba daman dutsen ba shine abinda wannan shine abinda al-Imam Qurtubi yake fassarawa wato kana jabalu ala yamin Musa id atahu wannan dutsen yana daman annabi Musa lokacin da ya isa gare shi alaihi salam to malamai da yawa suna tabbatar da cewa inna hadhihi al-mu'ada kanat inda jabalin ku wannan alƙawari da Allah madaukaki yayi ma annabi Musa na al-munajat ya kasance ne a wajen dutsen to malamai da yawa kuma ana ruwaitowa daga Abdullah ibn Abbas daga cikin malaman farko kuma akwai fahimtar ibn Aliya kamar in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi al-Imam Bagawi al-Imam al-Alusi wa gairu waɗannan littafan tafsirai duk sun tabbatar da cewa akwai inda Allah madaukaki ya yi annabi Musa alaihi salam a alƙawarin munajati ya faɗa mana cikin alqur'ani wa wa'adnakum janibat turil ayman wannan ya tabbatar da cewa kan wannan dutse na tur Allah madaukaki ya gana da annabi Musa alaihi salam to aka samu munajati sai dai babu wata hujja da take tabbatar da wurin da dutsen yake a yanzu domin akwai mutanen da yawa waɗanda na sani suna kokarin ziyartar dutsen tur akwai mutanen da na sani wadanda ke da wannan kokari na ga cewa sun ziyarci wannan dutse saboda ya samu irin wannan muhimmanci a tarihi na addinin musulunci Allah madaukaki yayi munajati da annabi Musa alaihi salam akan wannan dutse don haka yasa mutane da yawa ke kokarin su ga cewa sun je babu wata hujja ingantacciya ta shari'a mai ayyana wurin da wannan dutse yake a yanzu babu shi domin akwai korafi da yawa kasar Masar suna da'awar wannan dutsen yana kasan su yana tsaina kamar yadda Allah madaukake faɗa cikin alqur'ani turu sinin suna da'awar sinin ai tsaina'u ne tsaina'u ko tsibiri ne wanda ke tsakanin Misra da Saudiya yankin Saudiya ma tana da'awar cewa dutsen turu yana gefanta sannan Isra'ila su ma suna da'awar dutsen tur yana kasantu don haka yasa a Philippines akwai dutsen da ake kira al-tur shi ma wanda yake da tsawo kamar rabin kilomita shi kuma na Misra tsawon sa ya kai kamar kilomita 2 da 'yan kai Allah madaukaki bai tabbatar da wata alamar da za ta bari madan adam cewa ga inda aka samu munajati tsakaninsa da annabi Musa alaihi salam inda Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam littafi babu hujja a kai amma babu shakka a zamanin sahabbai an sani yanzu dai ya bace amma a zamanin sahabbai ana ganin an sani dalili ku saboda akwai hadisin da al-Imam Malik ya ruwaito yana al-Muwatta kitabul Jumu'a yana littafin al-Imam Malik Muwatta yana kitabul Jumu'a yana musnad al-Imam Ahmad sunan Nasa'i wanda Abu Huraira ya ma ziyarci dutsen tur Allah ya kara masa yarda ya taba ziyartar wannan dutse yana ba da labari ya ce lokacin da na dawo daga ziyarar dutsen tur falaqitu basra bin abi basra al-gifari sai na hadu da basra bin abi basra al-gifari sahabi ne wato bayan abu huraira ya dawo fa qala sai wannan sahabi ya ce masa min aina akabarta ta daga ina ka dawo daga ina kai wato ka taso min aina akabarta daga ina kake fa kuntu sai nace min tur aina taho ne daga dutsen tur faƙaɗa sai ya ce lau a daraktuka ƙamla an tasiruja ilahi ma faranta da na haɗu da kai kafin ka fita zuwa ga wannan ziyara da baka je ba saboda na san kana yarda da maganar manzo saboda ya sani Abu Hurairah da ya ji an ce annabi ya hana zai bari. Shi yasa ya ce, da mun haɗu kafin ka tafi na tabbata da ba ka je ba. Saboda ko akwai abin da naji manzon Allah ya faɗa. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku, na ji manzon Allah yana cewa, la tu'madu al-madiyya illa ila salatati masajid. Ba a shan ɗamara da nufin za a yi wata tafiya don ziyarar wani wuri a duniyan nan sai dai masallaci guda uku kawai, in ji manzon Allah. Ba ka shan ɗamara, ka yi himma, ka ɗaura kaya da nufin za ka yi tafiya don ziyarar wani wurin ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai dai masallaci uku. Filin Masjidil Haram, masallaci mai alfarma shi ne masallacin Ka'aba. Ka yi azama daga ƙasarka, ka tashi saboda za ka tafi Makka ziyara, wannan sunna ce ta annabawan Allah, ibada ce mai daraja, ko dai ka tafi da nufin umara ko kuma aikin hajji, wannan ya tabbata a shari'ar Allah. Manzon Allah ya ce wa ila masjidi hadha, haka wannan masallacin nawa na Madina mutum yana da damar ya yi ziyararsa daga ko'ina a duniya. Ya ce wa ila masjidi iliya, sai kuma masallacin da yake baitul maqdis. Kaga masallaci guda uku kenan, masallacin Ka'aba, masallacin Madina shine masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan masallacin baitul maqdis. Wadanda su ne zaka sha damara daga ko'ina a duniya, ka kashe kuɗi saboda ka ziyarce su kuma ka samu dada wajen Allah. Idan ka yi sallah guda masallacin Ka'aba kamar ka yi ne a garinku sallah 100 a garinku kafin ka samu darajar sallah guda kai a harami, ko a Madina ba sallah a garinku sai ka yi guda 1000 kafin ka samu lada ɗaya wanda ya sallah a Madina. Sannan akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari ya ce, tazakarna wa nahnu inda Rasulillah, mun yi tabita muna tare da manzon Allah, muna muhawara mu ya musahabbai, muna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai muna cewa to tsakanin masallacin Madina da masallacin Qudus ayyuhuma afdalu a masjidu Rasulillah am baitul maqdis, shin masallacin Annabi dake Madina shi yafi daraja ko masallacin da yake Qudus? Muna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ya nuna babu laifi dan wato dalibai suna muhawara su ya su gaban malami, malami yana sauraron tayin nan ya yake hukunci. Abin da ya faru kenan, majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ta muhawara tsakanin masallacin Madina da masallacin Qudus wanne yafi daraja, sai manzon Allah ya yake hukunci. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, salatun fi masjidi, sallar da aka yi a masallaci na Madina afdalu min arba'i salawatin fi, ya fi salloli guda 4 da aka yi a masallacin Qudus. Wannan shi yasa malamai suke cewa in kai sallah ɗaya a masallacin Qudus ya fi ka yi sallah 250 a garin ku, ya fi ka yi sallah 250 a garin ku, domin sallah ɗaya a masallacin Madina ladansa ya fi sallah 1000 a garin ku. Sai manzon Allah ya ce, sallah 4 da za a yi a masallacin Qudus shi yake daidai da sallah guda a masallacinsa na Madina. Kaga ya nuna cewa ladan sallah a Qudus yana rubu'i, yana kashi ɗaya cikin hudu na ladan sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. To abin da ke faɗaitarwa shine manzon Allah ya ce, wala ni'mal musallahu ma dalla da wajen sallah, idan dai aka dace Qudus ne. Kaga wannan lafazi sahabbai sun dauke shi da muhimmanci kwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wala ni'mal musallahu ma dalla da wurin sallah, in dai Qudus ne. Saboda haka yasa aka samu wasu sahabbai waɗanda da Allah ya kaddare su da tafiya Qudus a dalilin yaki, ba su dawo ba, nan suka zauna har Allah ya aushi rayukansu. Saboda manzon Allah ya yaba ma sallah a masallacin Qudus, har ma yana cewa wala yushikanna li an yakuna lirrajuli mithlu shabri farasihi min al-ard haythu yara minhu bayt al-maqdis khayran lahu min ad-dunya wa jami'an. Ana tamani da dai mutum za a ce iya abin da ya mallaka a duniya, a ce misali gidan da ka mallaka bai wuce ainihin wurin zaman doki ba, wato fadin da ka mallaka a duniya ya zama bai wuce wurin zama na doki ba, gaba ɗaya a duniya. To, amma in a ce, inda ka mallaki wannan gidan, kana iya hangen masallacin Kudus, maza Allah ya ce, to, ɗan wannan gidan da Allah ya baka ya fi maka a ce an baka duniya gaba ɗayanta. Ka lura da darajar sallah a masallacin Kudus. A ce, yau kaga maza Allah yana kwaɗaitar da zama a gurin ne gaba ɗaya, kwaɗaitarwa a zauna a Kudus. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, iya a ce abin da ka mallaka a duniya, ƙasar da ka mallaka, gidanka bai wuce ainihin wurin da doki ke abin nan ba, misu shabala farasihi min al-ard, kamar misali inda kake tsare dokinka, a nan a ce shi ne kaɗai abin da ka mallaka. To, in dai kana iya hangen masallacin Kudus daga wannan gidan, to gidan naka ya fi a ce an baka duniya gaba ɗayanta. Wato, saboda me? Saboda kana kusa da wannan masallaci mai albarka, don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha, khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha, yafi masa duniya da abin da ke cikin ta. Hadisan Buhari al-Bukhari sai tabbatar mana masallacin guda uku nan na duniya su suka samu hujja na cewa ga yawan ladan da za a samu idan an yi sallah a cikin su. Masallacin Ka'aba lada 100,000 ne, da kai sallah a garinku sai ka yi sallah 100,000 kafin ka samu ladan sallah guda a haramin Makka. A Madina fa lada 1,000 ne, a masallacin Kudus fa lada 250 ne. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 2,900. Amma duk da haka za ka samu mutane ba su damu da ziyartar Kudus ba. Kuma alhamdulillah akwai waɗanda mutane a yau waɗanda Allah ya sa musu sha'awar sunnar manzon Allah, da yawa idan sun samu hali kamar yadda kake faɗayin zuwa umara, haka nan su ma suke faɗayin zuwa Masjid al-Aqsa, wato su ziyarci Baitul Maqdis, saboda waɗannan hadisai da manzon Allah ya bayani game da falalansu. Idan Allah ya hore ma, ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka ziyarci wannan guri, domin ziyartarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abu ne wanda ke da albarka, abu ne wanda yake da falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wala ni'mal musalla huwa, ma dalla da wurin sallah idan Baitul Maqdis. To, amma banda wuri uku nan fa, akwai inda ake ziyarta Allah. To, da kuskure ne mutum ya shaɗa mana ya ce zai je ziyaran dutsen Tur, wannan babu shi a addinin musulunci. To, akwai abin da ya kamata mu sani. Aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a ita ce, inna Allah ta'ala yatakallamu, lallai Allah madaukaki yana magana, gashi ma yayi da Annabi Musa alayhi salam, Allah yana magana, wa huwa nafsu ma waqa'a li Musa ala al-qawm. Sannan Ahlus Sunna suna kudurta cewa ba ma magana dai ba, Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi kira. Allah yana magana, Allah yakan yi kira, kuma Allah yana da sauki, kuma ana ji da kunnuwa. Waɗannan sun tabbata aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a, abin da ya auku ga Annabi Musa alaihi salam kenan. Abin da yasa, saboda daidai wannan gaba za ka riƙa jin maganganu daban-daban. Ai, Annabi Musa bai ji magana ba, don ita magana ai da baki ake yin ta. Idan aka ce maganar Allah, Allah ya yi magana, to kamar ana nufin Allah yana da baki da harshe, yana da makogoro. Ai, kaga ana siffanta Allah da halittarsa kenan. Allah laysa ka mithlihi shay. Menene aqidar Ahlus Sunna? Aqidar Ahlus Sunna ka yarda da cewa Allah yana magana, maganar Allah kuma siffa ce ta zati, sannan tana tabbata siffar Allah ta aiki. Siffa ce ta zati don asli Allah mai magana ne, sannan siffa ne da aiki Allah yana magana a lokacin da ya ga dama da kuma wanda ya ga dama. To, kaga ya zama sifatun fi'iliyya. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna, wajibi ne musulmi ya kudurta wannan, Allah subhanahu wataala yana magana, Allah madaukaki yakan yi kira, Allah subhanahu wataala yana da sauti, Allah madaukaki ana jin sautinsa da kunnuwa. Wannan aqidar Ahlus Sunna ne, dole ne ka yarda da wannan. Da farko, akwai al-Imamu Bukhari. Al-Imamu Bukhari kowa ya san shi, ta wajen shahara masanin hadisi ne. Ya rusu hijira na da shekara 256, shekararsa 1180 da duniya yau. Daga cikin littafan al-Imamu Bukhari akwai littafin da ake kira Khalqu Af'alil Ibadi, littafi ne guda ɗaya, wani kuma akan samu yana zama mujalladi biyu, amma dai akasari yana zuwa a sifili guda. Littafi ne muhimmi saboda ya taɓa al’amura na aƙida wanda ya kamata musulmi ya mallake shi. Al-Imam Bukhari ya rubuta wannan littafi khalqu af'alil ibad, ya saka maganganu muhimmai na aqida wanda ya kamata musulmi ya san su. A shafi na 149 yace wa inna Allah azza wa jalla yunadi bi sauti, lalle Allah yana yin kira, kuma kiran nan da Allah yake yi akwai sauti. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarba, wanda yake kusa zai ji muryar Allah, kuma wanda ke nesa ma zai ji. Falaysa hadha li ghayri Allah azza wa jalla dhikru. Al-Imam Bukhari yace banda Allah babu wanda ke da irin wannan sauti, irin wannan murya. Wa fi hadha dalilun anna sauta Allah la yashbahu aswat al-khalqi, idan aka ce Allah yana da sauti ko yana da murya bai yi kama da sautin halittu ba. Allah tabaraka wa ta'ala sautin sa bai yi kama da sautin halittu ba. لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب. كما يندى مثال يتبت الدشواء صوت الله أكن جيش دقى نيسا كما يندى أكن جيش دقى قصا وتتئن دي كرا دن. وأن الملائكة يسعقون من صوته ينا لغا كفر صوت الله إن دي ملائكة سنجي صوت الله سنة سوما دبا دين ينا لغا وتو صفان صوت الله. Idan mala’ika ya ji sautin Allah yana suma, fa’iza ta nadal mala’ikatu da mitsau, amma idan mala’iku ne suka yi kira ba, ba a suma saboda an ji muryarsu. Kaga mala’ika ba yana da sauti, amma idan aka ji sautin sa ba za a suma ba. Amma Allah tabaraka wa ta’ala yana da sauti in mala’ika ya ji sautinsa yana suma. Amma Allah maɗaukaki bai ce ɗan adam yana suma idan ya ji sautinsa ba, amma hujja ta tabbatar da wannan. Don haka yasa in ka samu majmu'u fatawa mujallal 4259 malamin ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa mala'iku suna suma idan sun ji sautin Allah an gairu wahidin min as-sahaba, kuma hadisan ba sahabi ɗaya ba, ba biyu ba, sahabbai suna da yawa waɗanda suka tabbatar da hadisi daga bakin manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah idza takallama bil wahyi, idan Allah yayi magana ta wahayi, akhadha almala'ikata mithlu al-gashi, wani abu kamar suma yana kama mala'iku. A wannan riwaya kaga manzon Allah bai tabbatar da suma ne ba, sai dai ya ce akwai wani abu da ke kama da suma idan za a kwatanta da mu mutane. Kamar mu mutane akwai yanayi da ake samu na ɗan'adam, a ce wane ya suma. To suma mala'iku akwai wannan yanayi da akan samu gare su, da suke shiga irin yanayi namu na suma idan Allah ya yi magana ta wahayi. A wata riwaya ba, idza sami'atil mala'ikatu kalamahu su'iku, idan mala'iku suka ji maganar Allah to suna suma. Wannan yana cikin majmu'u fatawa, kuma shi ne bayanin al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari littafinsa khalqu af'alil ibad kaga ya tabbatar da wannan aqida ce. Sannan na biyu akwai al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Khallal. Al-Imam al-Khallal shi ma yana cikin malaman sunna da dattu na zamanin farko. Al-Imam al-Khallal bai yi zamani da al-Imam Muhammad bin Hanbal ba, amma ya yi zamani, ya yi karatu wajen almajirin al-Imam Muhammad. Kaga ba malami ne na yau ba. Ya yi karatu wajen almajirin al-Imam Muhammad, al-Imam al-Marwazi. Amma shi da kansa bai yi karatu gaban al-Imam Muhammad bin Hanbal ba. Saboda haka su ne malaman sunna na farko, kuma sun yi rubuce-rubuce littafan aqida wanda ke tabbatar da ainihin aqidar sahabbai da kuma salafus salih. Ya rasu hijira na shekara 235, shekara 1201 rabuwarsa da duniya a yau. Yana da littafi, shi ne ma malamin da ya rubuta littafi wanda ya tattaro mas'aloli da suka shafi fatawar al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mujallal na farko shafi 288 ya ce an tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu yukallimu abdahu, shin Allah yana magana da bawansa kuma zai yi magana da bawansa a ranar kiyama? Sai al-Imam Ahmad ya ce na kware kuwa, fa man yaqdi bainal khalaqi illa Allah azza wa jalla, wa zai ma yi hukunci tsakanin bayi in ba Allah ba? wane ne mai hukunci a ranar kiyama in ba Allah ba? Yukallimu abdahu wa yasalu. Al-Imam Muhammad yace Allah zai mabawa magana ya masa tambaya, saboda haka aqidar Ahlus Sunna ita ce Allahu mutakallim, Allah mai yin magana ne. Lam yazal Allahu mutakalliman ya'muru bima yasha'u wa yahkumu bima yasha'u wa laysa lahu adadun wa la mithal. Ba a cewa ga irin maganar Allah ko ga irin sautinsa, amma dai tunda Allah ya ce yana magana, to kai musulmi wajibi ne ka gaskata yana magana, kai fa sha'a wa ayna sha'a. Wannan bayanin al-Imam Khallal yana cikin matsaloli na aqida wanda yayi bayani akai. Na uku shine yaron al-Imam Ahmad bin Hanbal, shi ma ya yi hidima wa sunna, saboda akwai littafin da ya rubuta, ya rubuta littafi na sunna wanda ke tabbatar da aqidan sahabbai da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'in. Yaron al-Imam Ahmad, shi ana kiransa Abdullah bin al-Imam Ahmad bin Hanbal, yace fa'altu abi, na tambayi babana, inji yaron al-Imam Ahmad bin Hanbal, na tambayi mahaifina rahimahullah, an qaumin yaquluna, akwai wasu mutane da idan aka ce Allah ya yi magana da annabi Musa, lamma kallama Allahu azza wa jalla Musa, lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa, lam yatakallam bi sautin, sai su ce ai ba da murya ne Allah ya yi magana da annabi Musa ba. Na tambayi babana akan wani, ashe kaga kenan masu wannan fahimtar sun dade tun zamanin su al-Imam Ahmad bin Hanbal. Akwai su, akwai wanda ke da fahimtar cewa ai lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ba magana mai sauti ba ne, za a ce maka ai maganar ya ji ta a duk jikinsa, ta gindin kowane gashi, ba. Allah ya yi magana da annabi Musa, abinda ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani kenan. Ya Musa, inni tsafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami, na ma zaɓe ka ne akan mutane saboda abu biyu, wannan saƙo na manzanci, sannan maganar da nayi da kai. Dan maganar Allah ba karamar daraja ba ce ga bawa, maganar da nayi da kai wannan ita ce ta baka daraja, inji Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Musa. Yaron al-Imam Ahmad tambayi babansa, sai baban yace qala abi bala, babu shakka gaskiya ne, inna rabbaka azza wa jalla takallama bi sauti, lalle mahaliccinka mai buwaya da daukaka lokacin da yayi magana da annabi Musa yayi magana ne da sauti, inji al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sai yace hadhihi al-ahadith, ga hadisai nan da yawa narwi ha kama da kuma dole mu karantar da mutane yanda suka zo daga manzon Allah, ba za mu koye hadisi mu ki gaya wa mutane ba. Wannan duk yana cikin Al-Jami' li Masail al-Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad na farko, shafi 402. Mutum na hudu shine al-Imam Ibn Abi al-Asim, Ibn Abi Asim shi ma yana cikin malaman sunna na zamanin farko, yana daga cikin malaman da ya kamata ka mallaki littafansu don ka gane aqida tun a zamanin farko. Ya rasu hijira da shekara 287, shekararsa 1149, rabuwansa da duniya yau. Yana da littafi da ake kira Kitabus Sunna, Ibn Abi Asim, a mujallar na farko, shafi 225, ya yi babi, sunan babin Zikirul Kalami wa Sauti, bayani akan maganar Allah, bayani akan sautin Allah. Mutum na biyar shine al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari, al-Imam al-Ash'ari ya rasu hijira na shekara 324, shekararsa 1112, rabuwansa da duniya. Akwai risala da yake da ita da ake kira Risalatu ila Ahli Sadri, shafi 214, yace wa ajma'u, duk malaman sunna sun yi ittifaqi, ala isbati kalaman lam yazal bihi mutakallima, suna tabbatar da cewa Allah yana magana. Sannan na shida bayanin qawwamus sunna shine Abu Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani, wanda ya rasu hijira na shekara 535, wato shekara 901 da suka wuce. Littafinsa al-Hujjatu fi bayani al-Mahajja wa sharhu aqidati ahli sunna, mujallad na farko, shafi 331, yace fa huwa ijma'u sahabati, duk sahabban manzon Allah sun tabbatar Allah yana magana kuma da sauti. Wa ijma'u tabi'in ba'dahum, duk tabi'ai sun tabbatar da cewa Allah yana magana kuma da sauti. Mislu, ya bada misali Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn Jubair, al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Sha'bi wa ghayruhum mimman yaqulu dhikruhum, idan za'a ambaci sunayansu magana za ta yi tsawo. asharu suna ishara da cewa ila anna kalamallahi huwa almatlu fil maharib wal masahib. Idan ka ji liman a masallaci yana karanta alqur'ani, yana karanta maganar Allah ne. Don haka maganar Allah ita ce cike cikin littafin alqur'ani, kamar yadda Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam. Idan ka ce akwai harafi, akwai sauti, ce kwarai kuwa da harafi da sauti Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam. Li'annahu idza tala alaihim alqur'ana bil harfi was sauti, idan manzon Allah ya karanta da sahabbai alqur'ani da harafi da sauti, sannan ya ce maganar Allah ne, ya za a yi ka ce alqur'ani ba maganar Allah ba ne. Sannan yanda haruffan suka zo ya tabbata daga Allah ne, saboda haka yasa manzon Allah yake cewa alif lam mim, in ka faɗa kowane kana da lada goma, saboda kowane harafi maganar Allah ne. Ashe kaga alif harafi ne ko alphabet ne, lam alphabet ne, mim alphabet ne, kuma Allah ya tabbatar da cewa shi ya aiko alqur'ani a wannan tsari, saboda haka maganar sa ce. Don haka yasa kawamu sunna yayi babi a littafin al-hujja fi bayan al-mahajja, yana cewa faslun fi isbatin nida'i sifatan lillahi azza wa jalla, babin da ake bayani game da tabbatar da cewa Allah yana kira, wato yakan yi kira, kuma kira tana daga cikin sifofin Allah magwayi da daukaka, ya jera ayoyi da hadisai saboda tabbatar da hujjoji a kai. Mutum na ƙarshe na bakwai shi ne Ibn Taymiyya, shekararsa 708 rabuwarsa da duniya, saboda ya rasu hijira da shekara 728 a majmu'u fatawa mujallal 10-304. Ya ce wastafa wasil asaru anin nabi, an samu hadisai da yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wasahabati wa tabi'in, an samu labarai da suka zo daga sahabbai da tabi'ai, wa man ba'dahum min a'immati sunna, waɗanda suka biyo bayan su daga cikin shugabannin sunna, annahu subhanahu yunadi bi sauti, Allah yakan yi kira, kuma kiran ana ji da sauti. Sai ya ce nada Musa, gashi ya kira annabi Musa alaihi salam. Wa yunadi ibadahu yawm al-qiyama, kamar yanda Allah ya kira annabi Musa alaihi salam a nan duniya, Allah zai kira bayansa a ranar kiyama bi sautin, kuma da sauti. Wa yatakallamu bil wahyi bi sautin, idan Allah zai saukar da wahayi yana magana ne da sauti. Wa lam yunqal an ahadin min as-salaf annahu qala, daga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'ina zuwa ga sahabban manzon Allah, Ibn Taymiyya yake ba a samu wani malami daya tab wanda yace wa la qala ahadun minhum inna hadhihi al-aswat masmu'a min al-qura hiya as-sawtu alladhi takallama Allah bi, cewa Allah bai magana ba, ko kuwa inna as-sawta alladhi sami'ahu Musa qadim, wala inna dhalika an-nida'u qadim, lokacin da Allah ya kira annabi Musa, sai ce yawan nan kira ba lokacin yayi ta ba, a'a Allah ya kira shi da dadewa ne, ba a cewa Allah ya yi magana. Sautin nan annabi Musa alaihi salam bai ji sauti daga Allah tabaraka wataala ba, yace babu wani malami a tarihi wanda ya musanta waɗannan dalilai. Balil atharu mustafifa anhum bil farqi bayna as-sawti alladhi takallama Allah bihi wa bayna aswati al-ibad, abinda kawai aka samu sahabbai da tabi'ai da tabi'in suke cewa Allah yana da sauti, amma sautin sa ba irin na bayi ba. Wannan shine abin da ya tabbata gare su. Amma cewa Allah bai da sauti, la, ba sa korewa. Ya tabbata a cikin littafai da dama, malamai sun yi magana a kai. Haka nan Ibn Hajar al-Asqalani a sharhinsa Fathul Bari a mujallal 1458 yace wa man nafa sauta yalzamuhu anna Allah ta'ala lam yusmi ahadan min mala'ikati, idan kace Allah ba shi da sauki, kamar kana cewa Allah bai magana da mala'iku ba kenan, wala rusulihi kalamahu, sannan Allah bai jiyar wa manzannin sa maganar sa ba, bal arhamukum iyyahu ilhama, in kace Allah bai da sauki, kamar kana cewa Allah yayi ilhama, idan Allah zai magana da annabi Musa ilhama ce masa, ba magana ya ji daga kunnen sa ba. Sai ce saboda haka ba yadda za a yi ka musanta, saboda hadisan manzon Allah sun zo da bayani a kai. Akwai Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma ya yi magana a cikin Nuniya, yana da littafi da ya tsara na aqida, littafi ne gaba ɗayansa ya tsara shi tsarin waka ana kiransa annuniya a mujallar na farko shafi na 80 yace wa zamta anna allaha kallama abdahu musa fa asma'ahu nidar rahmani afa tasma'u al-azanu ghayra al-harfi wa sawti alladhi khussat bihi al-udunani wa kadhan nida'u fa innahu sawtun bi ijma' in nuhati wa ahli kulli lisani wato yana cewa idan kace Allah yayi magana da annabi Musa tunda ya faɗa cikin alqur'ani anna allaha kallama abdahu Allah yayi magana da bawansa Musa fa asma'ahu nidar rahmani ya ji yadda shi kira na Allah mahaliccinsa sai yake to bari mu tambaye ka afatasma'u al-udunanu ghayra al-harfi was-sawti in ka yadda Allah ya ji magana ya ji kiran Allah annabi Musa ya ji kiran Allah to shin kunne yana jin wani abu in ba sauti da harafi ba inje Ibn al-Qayyim al-Jawziyya idan aka ce kunnan dan adam ya ji magana menene wata irin magana ke shiga ta kunne magana da ke shiga ta kunne sauti ne ya ake a samu magana a sauti sai an samu haruffa alladhi khussat bihi al-udunan wannan shine magana da aka kebe wa kunne ya ji in dai kunne ya ji magana to magana ta zo da sauti ta zo da harafi yace to shi ma za a musanta cewa Allah yana da sauti yana da harafi yace wa kadhan nida'u fa innahu sautun bi ijma'in nuhati idan aka ce kira ne wanda Allah yayi wa annabi Musa to duk malaman nahawun duniya sun tabbatar da cewa wannan kiran Allah ne yayi shi yace wa ahli kulli lisani idan kana so ka ga magana mai tsawo game da cewa Allah yana magana Allah yana da sauti Allah yana kira kuma ana jin maganar Allah da kunne aqidar ahlus sunna kenan akwai littafi musamman wanda yake magana akan haka al-aqidatu as-salafiyya fi kalami rabbil bariyya al-aqidatu as-salafiyya fi kalami rabbil bariyya littafi Sheikh Abdullah bin Yusuf al-Julayn idan ka dawo me yasa malaman sunna suka tabbatar da cewa maganar da annabi Musa ya ji daga Allah magana ce da sauti kuma ya ji ta da kunnuwansa saboda dalilai da yawa da hujjojin alqur'ani sun tabbatar mana da wannan daga cikin waɗannan dalilai akwai aya ta 164 ta suratul nisaa inda Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahu alayka
rusulan qad qasasnahu alayka min qablu wa rusulan lam naqasuhum alayka وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ يَشْهَدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثُمَّ ذَنَّنَ مُرِغَ مِنْ بَكَ لَبَارُ تُنْتُنِي وَرُسُلًا لَمْ نَكْسُصُهُمْ عَلَيْكَ وَثُمَّ ذَنَّنَ قُوَا بَمُ بَكَ لَبَارُ أَقَيْ مَنْ ذَنِّي دَيَوَا وَدَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدَ لَبَارُ سَبَدَ اللَّهُ بِكَيَا مَسَبَا وَدَ شِيَسَا hujja mafi ƙarfi ita ce babu wanda ya san adadin manzannin Allah sai Allah babu wanda ya san adadin annabawa da manzanni sai Allah shi kadai to amma ƙarshen maganar ita ce muhimmi mahallin shahi wa kallama Allahu Musa taklima inji Allah Allah ya yi magana da annabi Musa to sai kuma mai mukan yi kyale haka sai ya ce taklima to wannan shine dalilin da ya sa Ibn al-Qayyim a cikin annuniya yake cewa wa kadhan nida'u fa innahu sautun bi ijma'in nuhati wa ahli kulli lisani kadu fathul bari da ibn hajar domin al-imam al-bukhari yayi babi musamman a kitabut tauhid yayi babi musamman saboda fassara wannan aya saboda fassara wannan aya ta suratul nisa aya ta 169 wa kallama Allahu Musa taklima al-imam al-bukhari ya masa babi domin maganar Allah yana tabbatar da ita ne dan ya kawar ma da shakka to idan ka dauki ma'aunin nahau kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin sharhin wannan hadisi a Fathul Bari mujallal 13 shafi 179 Ibn Hajar ya ce ijma'an nahawiyyun duk malaman nahau sun yi ittifaqi ala anna al-fi'la idza ukida bil masdari idan fi'ili aka karfafa shi da masdari lam yakun majazan ba makawa haƙiƙa ne ba a cewa majazi duk wani fi'ilin da aka karfafa shi idan aka karfafa shi da masdari to wannan fi'ili ba a ce mar majazi idan Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima ba maganar majazi Sheikh Ibn Qayyim yace don haka ko malaman nahawu na duniya sun tabbatar maganar da Allah ya yi da Annabi Musa gaskiya ne. Sheikh yace takliman iyakar magana dan ya kawar ma da shakka. Kai ka lura me yasa Allah ya maimaita kalma? Wa kallama Allah Musa taklima. Me yasa ya maimaita? Saboda ya kawar ma da shakka don an sani akwai wanda za su zo daga baya su ce maka ai Allah bai magana da Annabi Musa ba. Sai Allah ya kauda ma ya karfafa don ka tabbatar da wannan. Kaga wannan hujja ce mai ƙarfi a suratul Baqara aya ta 253. Allah madaukake ya ce tilkar rusul
qawwana ba'dhum ala ba'dhin fadalla ba'dhum ala ba'dhin tilkar rusul fadalla ba'dhum ala ba'dhin
minhum
man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أنا سورة البقرة آية 253. الله مدفك يجي وأن من ذنين منفي في تساشي أكن ساشي. وتيانو لشوى درجة من ذنين الله وديبري. وني منزو يا أنا وني منزو توجن درجة. Minhum man kallama Allah yana magana akan daraja sai yace daga cikin su akwai wanda yayi magana da Allah tabaraka wa ta'ala minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah yayi magana da shi wato Allah yayi magana da shi ba annabi guda ɗaya bane annabi Adam Allah yayi magana da shi annabi Musa alaihi salam Allah yayi magana da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yayi magana da shi a tafiyar Isra'i To amma me yasa ake kiran Annabi Musa kadai Kalimullah? Ana kiran Annabi Musa Kalimullah saboda shi kadai ne wanda Allah ya yi magana da shi a nan duniya. Amma Annabi Muhammad ba a nan duniya ba ne, a saman bakwai. Annabi Musa, Annabi Adam ba a nan duniya ba ne, a gidan aljanna. Amma Annabi Musa ba a nan duniya Allah ya yi magana da shi. Saboda haka yasa ya samu wata karama da ta daga shi, ya zama yana da wata mu'jiza keɓaɓɓiya. Da yasa kaje ake kiransa Kalimullah. Minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana da shi. Wanda Allah ya yi magana da shi daga cikin manzanni ya fi wanda Allah bai magana da shi ba. Wa rafa'a ba'dhum darajat kuma Allah ya daga sassan manzanni darajoji daban-daban wanda a ƙarshe ya ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wannan yana tabbatar da cewa maganar Allah magana ce ta haƙiƙa. Saboda haka yasa aka samu manzanni da suka samu darajar Allah a dalilin ta a suratul shura aya ta 51 wa ma kana li basharin an
yukallimahu Allah illa wahaya aw min wara'i hijab aw yusilu rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha
وما كان الله لبشر ان يكلمه الله kaga wannan ma ya tabbatar Allah yakan yi magana da dan adam suratul nisa wa kallama Allah Musa ya tabbatar Allah yayi magana a suratul baqara minhum man kallama Allah daga cikin manzanni akwai wanda Allah yayi magana da shi a suratul shura wa ma kana libashar an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijab bai yiwuwa Allah ya magana da dan adam sai ta hanyar wahayi ko kuma a bayan shamaki kamar yadda ya magana da Annabi Musa alaihi salam a bayan shamaki kaga ya tabbata waɗannan sun tabbatar mana Allah subhanahu wataala yakan yi magana wato yakan yi magana da bayansa kamar yadda aka samu Allah madaukaki yakan yi kira misali a suratul Taha aya ta 9-14 abin da ya faru da Annabi Musa
wa hal ataka hadithu Musa ibrana قبل لعل آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
سورة طه الله يا تبتر من يا يما كان لأني مصبا ما مكان كوي با أولاً لا باري ديزو سورة طه الله يا تبتر بايم مكان المادة أني موسى يا تبا كيران سا كنك كيران سا لما سفر الله وعلى تاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسو إني آنست نارا لألي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوديا an kira annabi Musa wai kira shi idan kace ba Allah ba to gode mu je gaba ya Musa inni ana rabbuka kaga wai kira annabi Musa Allah ba dauke saboda haka kira yana daga sifofin Allah subhanahu wataala idan kace ba a jin maganar Allah nan ma can gaba sai Allah yace fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana aktartuka fastami' na zabe ka don haka saurara da me ake sauraro kina bin ibn al-qayyim ya fada yace afatasma'ul azanu gairal gairal harfi was sauti alladhi qusat bihi al-udunani idan aka ce saurari abinda za aka fada da me annabi Musa zai saurara da kunnuwansa saboda haka maganar da Allah ya fada cikin alqur'ani yayi da annabi Musa babu shakka gaskiya ne idan kace a ba kalmomi bane la babu shakka kalmomi ne Allah tabaraka wataala yana da kalmomi ya faɗa mana cikin suratul kahfi aya ta 109 qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi
kashi da kalmomi ne waɗanda ya kasani ɗin kalmomi Allah maɗaukaki ya jingina su gare shi ga ransa ya ce kullum kanan baharu midadan li kalimati rabbi ashe dan an ce Allah ya yi magana da kalma wannan ba abin mamaki ba ne kuma ya yi magana an ji Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana annabi Musa fastami' lima yuha wannan abinda ya faɗa ɗin bai bambanta da mu ba dan ta yi wani ce maka ai annabin Allah ne lokacin da Allah yake magana da shi tana yiwuwa da aka ce ka saurara ɗin ba da kunne ake nufi ya saurara ba to sai muka dawo suratul tauba aya ta 6 Allah ya ce ma annabi Muhammad wa in ahadun min al-mushrikeena
sajaraka fa ajruhu min al-mushrikeena sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah
wa in ahadun min al-mushrikeen astajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah da za a samu kafiri da ke neman ya saurari wa'azi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyale wannan kafiri ka bashi kariya har dai ya ji maganar Allah abinda kafirin ya ji menene maganar Allah ne haka Allah da kansa ya faɗa saboda haka alqur'ani maganar Allah ne na'am kamar yadda ibn tumiya yake cewa dan kana karanta alqur'ani ba a cewa ai maganar da ke fita daga bakin ka ita ce maganar Allah a'a ba haka bane maganar da maganar Allah tabaraka wataala ka tabbata malaika jibril ya dauko ta malaika jibril ya kawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne abinda alqur'ani ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu littafin Allah subhanahu wataala amma cewa ba a jin maganar Allah wannan ba gaskiya ba don haka idan aka ce annabi Musa Allah ya yi magana da shi akan dutsen tsoho ka yarda magana ce ta haƙiƙa Allah tabaraka wataala ya yi ta da annabi Musa wannan magana ba ta yi kama da maganar halittu ba Annabi Musa baya nan bare mu tambaye shi yaya kaje a jikinka ko tunda baya nan Allah ke ba mu labari ya ji maganar Allah to sai ka kasance maganar Allah subhanahu wataala Annabi Musa ya ji maganar Allah da kunnuwarsa ya ji sauti wannan shine abin da yazo a fidar ahlus sunnati wal jamaa kuma in ka dawo ta sashin hadisai haka nan zaka tare domin misali akwai labari wanda yazo cikin littafin hadisai da yawa labari shahararre wata muhawara da aka yi ta tsakanin Annabi Adam da Annabi Musa kaga dai zamanin su daban-daban ne amma kamar yadda Abu Hurairah ba da labari wasu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kala Musa manzon Allah yake cewa Annabi Musa ne ya nemi Allah yace masa ya Rabbi arini Adam ya Allah ina son ka nuna min Annabi Adam ina son mu yi magana da shi kaga Annabi Musa yana da zafi Allah ka nuna min Adam ina da magana da shi wato Annabi Musa ya yi tunani mai zurfi sai ya ga cewa duk wahalar da dan adam ya shiga gaba daya a dalilin Annabi Adam saboda haka yana son ma magana da Annabi Adam manzo Allah yace wannan yana sunan Abi Dawud riwayar al-Imam Abu Dawud kala Musa ya Rabbi arini Adam Annabi Musa yace ya Allah ka nuna min Annabi Adam kaga wannan tayu ya auku ne a barzakh tunda dukkan su sura Annabi Musa kamar yanda manzo Allah ya tabbatar ya gansu a sama to Annabi Musa ya nemi Allah ya hada shi da Annabi Adam kuma Allah ya hada su lokacin da Allah ya hada su sai Annabi Musa ya ce ya Adamu anta abuna kai ne babanmu kai yabtana amma a dalilin ka muka tabe wa akhrajtana min aljanna kuma a dalilin ka muka fita daga aljanna to kai ka fita in ba dan kai ba dan adam bai tabe ba kuma da muna nan cikin aljanna wato wannan shine abin da yake so ya gaya ma Annabi Adam kenan yasa yake neman a hada su saboda haka sai Annabi Adam yace antal ladzi khalaqaka Allahu Annabi Musa kai yace antal ladzi khalaqaka Allahu biyadihi yana yaba ma Annabi Adam kai ne fa wanda Allah ya halicce ka da hannunsa wa aqjada laka mala'ikatahu kuma yasa mala'iku suka maka sujuda inji Annabi Musa kaga yana bawa Annabi Adam darajarsa akwai wata riwaya da yake cewa wa nafaka fika min ruhihi ya huta maka daga ruhinsa wato Allah da kansa ya busa ma Annabi Adam ruhi wa askanaka jannatahu kuma ya zaunar da kai a gidan aljannarsa a wata riwaya yace bayan ya gama faɗan waɗannan ya kira rashi sai yace thumma sana'ata ma sana'ata sannan ka je kai abin da kai wanda a dalilin abin da kai nan duk muka bar aljanna wata riwaya yace anta adamu alladhi akhrajatka khati'atuka min aljanna kai ne fa adam dinnan wanda laifinka ya fitar da kai daga aljanna wannan yana cikin sahih bukhari duka wadannan riwayoyi kamar ka duba kitabu ahadithul anbiya da kitabu tauhid yana cewa akhrajta zurriyataka ka fitar da zuriyarka daga gidan aljanna sannan akwai riwaya ta al-imam malik wanda yake cewa anta allazi aghwayta an-nasa wa akhrajtahum min aljanna kai ne wanda wato ka wahal da mutane wanda a dalilin ka mutane suka shiga wahala suka shiga fata da in banda ka fitar da mutane daga aljanna da ba wanda ke cikin damuwa fa habatta an-nasa sai ka saukar da mutane bi khati'atika saboda laifin da ka aikata zuwa duniya kana sai Annabi Adam yace na'am ni din ne Annabi Adam ya yarda yace ni din ne kana dai ce to falima akharajtana wa nafsaka min aljanna tunda ka yarda kai ne ina so ka gaya min dan me ka fitar da kanka ka fitar da mutane daga aljanna ka fitar da mu har da kanka a wani lafazi yace fa wallahi laula ma fa'alta ma dakala ahadun min zurriyyatika nar in ba dan abin da ka aikata ba ya kai adam wallahi babu wanda ke shiga wuta daga zuriyarka qala lahu adam sai annabi adam yace to kaga ma anta musa istafaka allah bi kalamihi kaji maganar farko annabi adam tunda annabi musa ya yaba ma annabi adam da karama da daraja da mu'jiza da daukakar da Allah ya ba mu Annabi Adam shi ma Annabi Adam da ya tashi magana akan Annabi Musa sai ya kirga darajar da Annabi Musa ya samu a wajen Allah anta Musa istafaka Allah bi kalamihi kai ne fa Musa da Allah ya zabe ka ta maganarsa kaga ya zama abin daraja ga Annabi Musa yace wa khaffalaka bi yadihi kuma kai ne Musa da aka ce Allah ya maka rubutu da hannunsa anta Musa alladhi a'taka Allahu ilma kulli shay, kai ne Musa nan da aka ce Allah ya baka ilimin komai. Kaga shi ma'anar Musa Allah ya bashi ilimi kwarai, kamar yadda Allah ya bama annabi Adam, kamar yadda Allah ya bama annabi Adam haka Allah ya bama annabi Musa ilimi, wanda kamar yadda yake cikin hadisi ingantattu, annabi Adam yana gaya wa annabi Musa, yana ma nuna cewar annabi Musa ya fi shi kenan ilimi, don yana yaba mar akai a'taka Allahu ilma kulli shay, wato Allah ya baka ilimin dukkan komai, wa qarrabaka najiya, kuma ya kusance ka da ganawa. Kaga wannan sai zama karama ce, daraja ce ga Annabi Musa alaihi salam. Wa qarrabaka najiya wa a'taka al-alwaha fiha bayan kulli shay, ya baka alluna waɗanda ke dauke da bayanin dukkan komai. Kai din ne kuwa Musa ko wani? Kaga da Annabi Musa ce na'am ni din ne. Kaga Annabi Musa ya yarda, Allah ya kebe shi da wata falala, da wata karama yayi magana da shi, wanda har annabi Adam ya sani. Wato wannan ya nuna cewa manzanni suna sanin girma da kuma darajar da Allah ya bibita sashi akan sashi. Annabi Musa ya sani, ya samu labari abubuwan da ke aukuwa gare shi, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi Isra'i, Allah ya hada shi da manzannin nan. Allah ya hada shi da manzanni, kowane manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi, sai ya tambaya har lokacinsa yayi ne ba, kaga suna tare da shi a shi. Saboda haka duk sun san al'amuran junansu. To amma da yake Mustafa haduwa ba, annabi Adam ya Musa ya fara tambayar sa, kai din ne Adam ko wani ne? Yace ni ne. Sai annabi Adam yace to kai ne Musa ko ku wani daban ne? Yace ni ne. Ana Musa sai yace ka tabbata nabiyyu bani Isra'il, Musa annabin bani Isra'il, kala da yace shi din fa. Kala sai yace antal ladhi kallamaka Allahu min wara'i hijabi, kai ne fa wanda Allah ya magana da kai a bayan shamaki, wa lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi, kai ne wanda Allah bai sa dan sako tsakaninsa da kai ba, tsakanin maganar da yake da kai babu ta, wato babu shamaki, kai ne. Kana sai Musa ya ce na'am ni ne, sai ce to shikenan, tun da kai ne ka mun tambaya ya aka yi daidai, ko to ga amsa. Kam tajidu fit tawrati annahu kataba alayya al-amal alladhi amiltuhu qabla an ukhlaqa, tunda an baka littafin at-taura, at-taura cikin sa akwai bayanin komai, a at-tauran da aka baka ka karanta ka kuma samu labari na a ciki. To a cikin at-tauran da ka karanta sai kaga an ce kam tajidu fi at-taurati annahu kataba alayya al-amala alladhi amiltuhu qabla an ukhlaqa, shekara nawa kaga an yi game da ni kafin a halicce ni an rubuta cewa zan aikata wannan? Kala sai ce bi 40 sana, shekara 40 ne. Kala sai ce aka zumu ni ala amrin qadarahu Allahu alai, ka karanta a at-taura, ka karanta a at-taura tun kafin a halicce ni da shekara 40 an rubuta, tun kafin a halicce ni da shekara 40 an rubuta zan saba ma Allah. To shin yanzu kana zargina saboda nayi abin da Allah ya rubuta cewa zan aikata? Kaga kana zargina akan na aikata abin da Allah ya kaddara sai nayi? Kana zargina kai? Shi ne sai manzo Allah yana ta maimaitawa, fa hajja Adamu Musa, sai annabi Adam ya kura annabi Musa, fa hajja Adamu Musa, annabi Adam ya kura annabi Musa, fa hajja Adamu Musa, annabi Adam ya kura annabi Musa. Manzo Allah ya dinga maimaitawa. Wato annabi Musa ashe ya fi annabi Adam ya fi annabi Musa alaihi salamu ilimi. Wannan shi ne abin da Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani. Annabi Adam ya fi annabi Musa ilimi, kaga duk ilimin na shi wanda annabi Adam ya tabbatar masa, amma sai da ya gama maganar ta sai ya kure shi. Wannan yana cikin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, littafin hadisai da yawa. Akwai riwaya ma ta zo a cikin Sunan Nasa'i, wanda manzo Allah yake cewa fa khasama Adam Musa, annabi Adam ya kure annabi Musa, fa khasama Adam Musa. Saboda haka sa Ibn Hajar sharhin wannan hadisi a Fathul Bari mujallal na 15/1512 yace wa fihi hujjatun li ahli sunnah fi isbat al-qadar wa khalqi afal al-ibad. Saboda haka ahli sunnah suke cewa duk abin da dan adam ya aikata a rubuce yake, wannan ita ce aqidatu sunnah. Duk abin da dan adam yayi, abinda ya aikata ma Allah ya kaddara. Don haka sai idan kace bature yayi mota, sai ce Allah shi ya mota, saboda da baturen da motan duk halittan Allah ne. wato shi da ake nufi da khalqu af'alil ibadi, abinda dan adam ya aikata shi kansa halittar Allah. To dalili na bi shi ne hadisin Abdullah bin Unayt wanda yake bada labari game da kiyama, yake cewa ya hashurullahu al-ibada, Allah zai tara bayi, aw qala an-nasu hufatan quratan qurlan buhuma, Allah zai tara bayi a ranar kiyama babu sutura tsirara ba su da mallakan komi. Fa qala sai har ma sa yake cewa menene buhuman, manzo Allah ya ce zai tama hu shi ba su da komi. Lokacin da Allah zai tashi bayi a ranar hisabi, fa yunadihim bi sautin, kaje da hadisin manzo Allah ya fayunadihim bi sauti, Allah zai kira mutane da murya sauti, inji manzon Allah. Allah zai kirawo halittunsa wato da sauti, yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurba, shine bayanin al-Imam Bukhari al-Litafin Sakhalqu Af'al al-Ibad, wanda ke kusa da inda magana ta fito yana daidai da wanda ke nesa, wato babu bambanci. Allah zai kira halittu gaba daya, kowa zai ji duk filin hisabi. Abinda Allah zai ce shine, anal maliku anad dayyan, ni ne mai iko, ni ne mai hisabi. La yanbaghi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljanna, baya kamata ga wani dan aljanna ya tafi aljanna. Wa ahadun min ahli an-nari yatlubuhu bi mazlamati alhali, wani daga cikin yan wuta yana neman sa da wani zalunci da ya masa, hatta laqmata, ko da mari guda ne sai an yi hisabi kafin da ya wuce aljanna. Saboda haka idan akwai zalunci tsakaninka da kafiri, sai an yi wannan hukunci, tunda kafiri makomarsa wuce ne, ba ka tafiya aljanna sai ka ba da haƙƙi, ko da haƙƙin nan na kafiri ne. Allah zai ce wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar, baya kamata ga wani daga cikin yan wuta an yi dukula nare ya shiga wuta. Wa ahadun min ahli jannati yatlubuhu bi mazlamatin alhali, wani daga cikin yan aljanna yana neman sa da wani zalunci, hatta laqma, har dai mai. Kuna sai muka ce kaifa wa inna ma na'ti Allah hufatan quratan qurlan, ya rasulullah, ta ya za a yi mu biya, kashi za mu zo wa Allah muna tsirara, ko kaciya ba mu da shi, ba mu da sutura. Sai manzo Allah ya ce bil hasanati was sayyiati, ai da lada da zunubi za a biya wannan bashi din, da lada da zunubi za a biya bashi, hatta tsakaninka da kafiri. Idan ya zama ka cuci kafiri, ladanka za a ɗiba a zuba ma kafiri, sai dai duk ladan da kafiri ya samu a ranan ba zai kai wato nauyin zunubin sa ba. Don haka yasa ko da an mar hisabin makomarsa wuta ce, Allah ya sa mu gane. Kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa Allah madaukaki yana da sauki. Hadisin yana sahihul Bukhari, musnadul Imam Ahmad, yana sunan abin nan, yana littafin al-musnadul Imam Abi Ya'la al-Mawsili, sannan yana cikin al-mujamul Imam Tabarani. Akwai hadisin Jabir wanda ya kama da wannan, wanda yake tabbatar da cewa lallai Allah zai kira ga bayi a ranar kiyama, kuma za a ji sauti na Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma yayi magana, wannan kuma zai kasance ne bayan an shiga aljanna. Inna Allah yaqulu li ahli aljannati, lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna, manzon Allah yace Allah zai kira su yace musu ya ahli aljanna, fa yaquluna, za su ce labbaika rabbana wa sa'adaika, muna amsa kiranka ya Allah. Idan aka ce sa'adaika, ana nufin is'adan laka ba'da is'adin, wato muna dawwama wajen biyayya gare ka. Idan aka ce labbaika, ana nufin amsa kira. Idan aka ce labbaika, ana nufin amsa kira. Amma idan aka ce sa'adaika, ana nufin wato dawwama akan biyayya gare ka, iqama ba'da iqama, muna dawwama wajen biyayya gare ka bayan dawwama akan biyayya da muke maka. Allah zai kira yan aljanna su amsa, sai ce hal rabitun, kun yarda kuwa? Fa yaquluna, za su ce wa ma lana narda, me zai hana mu yarda? Wa kad aqaitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, gashi kai mana kyautar da baka ba mu wani cikin halittunka ba. Dan wanda aka bashi aljanna, ai babu wanda aka ba mu aljanna in ba dan adam ba, mala'iku ba su samu aljanna ba, haka nan aljanu suna samun aljanna da mutane. Fa yaqulu, sai ce ala uqitikum akthara min zalika, zan ba ku abin da yafi wancan. Kazo za su ce ya rabbi, wa ayyu shay'in afdalu min zalika, wani abu ne zaka ba mu wanda yafi aljanna kuma dadi? Kala, sai Allah ya ce uhillu alaykum ridwani, na warware muku yardata, na halatta muku yardana, bala asqatu alaykum ba'dahu abadan, don haka a bayan yau ba zan sake fushi akan ku har abada. saboda ka samun yardan Allah yafi aljanna yafi aljanna dadi inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muttafaqun alaihi yana sahih bukhari da kuma sahih muslim wanda daga cikin hadisan akwai riwaya ta abu sa'id al-khudri wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira annabi adam wannan kafin ayi hisabi kenan zai ce ya adam annabi adam zai ce labbaika wa sa'adaika amsa kiranka da tabbata akan biyayya gare ka fa yunada sai a kira shi bi sautin ijmazan Allah Allah zai kira shi ya adam annabi adam zai ce labbaika wa sa'adaika sai Allah ya kira shi bi sautin inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa yunada bi sautin za a kira shi da murya inna Allah ya amurka an tukhrija min zurriyyatika ba'san ila an-nar Allah yana maka umarni ka fitar da wata jama'a daga zuriyarka da za a tura su ta ayo wannan kafin ayi hisabi kenan farkon hisabi hadisin yana sahih bukhari kitabu tauhid farkon haduwar mutane a farkon hisabi abinda Allah zai gaya ma annabi adam kenan ya kai adam idan ya amsa ana kira da sauki kowa na ji fitar da jama'a daga zuriyarka waɗanda za a tura wuta wannan rada shi ne yaron da aka yi barinsa sai kansa ya yi furfura saboda tashin hankali bai san ko shi ma yana cikin tawagan farko ba Allah ka tsare mu ci gaba da tafsiri ya ce waka tamna
فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
نعم من دعوك تفسير واتو آية الرجل 45 سورة الأعراف الله يتشمع النبي موسى عليه السلام يتشمع بياني كمدى النبي موسى عليه السلام وكتبنا له في الألواح من ربوتا مع النبي موسى عليه السلام أتكين اللنا min kulli shay shine bayanin annabi adam alaihi salam min kulli shay bayanin komai mun rubuta masa a cikin wadannan alluna don haka yasa ake cewa annabi musa alaihi salam yana da ilimin komai kamar yadda annabi adam ya fada cikin wadannan hadisi mau'izatan wa tafsilan li kulli shay a matsayin wa'azi sannan kuma bayani daki daki na dukkan komai kaga ilimin ya zama kenan kamar kashi uku Allah ya sa ilimin al'amura a cikin at-taura sannan kuma ya saka wa'azi cikin at-taura sannan Allah ya yi bayanin shari'a daki daki a cikin at-taura shi da tafsilan li kulli shay kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa a tafsirin wannan aya cikin al-Jami'u li ahkam al-Qur'an a mujallad na 7 shafi na 253 yana cewa ai li kulli shay'in umiru bihi min al-ahkam duk wani abin da aka yi wa banu Isra'il umurni da shi a cikin at-taura to Allah ya yi bayanin sa daki daki ba kamar mu bane yanzu kaga mu mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bambanci mu ta sashin mu akwai abin da ake kira al-ijtihad akwai matsalar da in ka bude al-Qur'ani baka ganin amsanta idan ka bude hadisi ba za ka samu amsanta karara ba na'am akwai amsa amma a dunkule ne Allah ya sa mu gane amma dai kaga amsar karara a fili a cikin al-Qur'ani a'a ko a cikin hadisi a'a saboda haka dole sai ka ciro ilimin alqur'ani da ilimin hadisi sannan sai ka bada amsar wannan matsala kamar misali abubuwan da ke aukuwa a zamanin yanzu matsaloli na zamani na yanzu a ce akwai wani abin da ya shafi mota jirgi ko abin da ya shafi tiyata wanda duk zamanin manzon Allah babu kaga kenan ba za ka samu amsar sa a cikin alqur'ani ba za ka samu amsar ba a hadisin manzon Allah sai dai an kai ga ijtihadi sai an kai ga kokarin ciro hukunci daga alqur'ani da kuma hadisi to wannan rahama ce gare mu saboda al'ummar manzon Allah ta fi tsawo zamaninta ya fi tsawo saboda daga manzon Allah ba sauran annabi har tashin kiyama saboda haka za a rika samun sabbin matsaloli suna shigowa wannan dalili yasa musulunci bai rufe kofar ijtihadi ba sai bashi a gure akwai amsa cikin alqur'ani akwai amsa cikin hadisi karara sannan akwai amsa a dunkule ba mai warwarewa sai mai ilimi saboda haka yasa idan ka samu wata matsala sai ka je ga malami sai ya gaya maka sai ya ciro ayar alqur'ani ya ciro fahimtar sahabbai ya ciro hadisin manzo Allah ya ciro fahimtar sahabbai akan wannan ayar da hadisin zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'in da magabata sai ya ce ma shi a fahimtar sa ga hukuncin kaza wannan shi ne ijtihadi to ba haka bazan Isra'ila suke ba, Allah bai ba su wannan daman ba. At-Taura yadda ta zo tafsilan li kulli shay, saboda haka malami ba shi da wata gaba na shigar da fahimtarsa. Da zaran mutum wata matsala ta zo, in ya zo gaban malami sai dai malami ya kuɗa littafi ya ce ga abin da Allah yake. Babu wani inda aka ce malami yana da rabo na bayanin fahimtarsa, babu wajen gurin. Shi ne yasa ya ce فإنه لم يكن عندهم اجتهاد وإنما خص بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لوكتين دا الله يرقوتا مصابتا نان علمي سيجي فخصها بقوة كاريكي وانا أبو دا كاريكي كاريكي وانا أبو دا كاريكي وأمر أقومك يأخذوا بأحسنها ومك يأمر نيجا جماعنك سيرقو دم في كاوم أبن ديزو جين أتورا لنا sauraikum darar fasiki na zan nuna muku makomar mutanen banza, wato makomar fasikai. Zan nuna muku makomar fandararru. Sa'ubayyinu lakum iqaba allazina la ya'quduna biha. Zan nuna muku hukubar waɗanda ba sa riko da littafin Allah. Wannan yana kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi irin waɗannan maganganu a cikin Al-Qur'ani, kamar suratul Zumar da aka ce wa Annabi Musa wa'amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, ba wai akwai bayani mara kyau bane a littafin Allah, amma aka ce ya'khudhu bi ahsaniha, su yi riko da mafi kyau. Haka Allah yake faɗa, wato kai riko da mafi kyau, ana nufin kai kyakkyawan riko da littafin Allah. Amma littafin Allah babu mummuna a ciki. Mu ma Allah ya faɗa mana a cikin suratul Zumar aya ta 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tashurun. Idan aka ce wattabi'u ahsana, ku musulmai ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga Allah, akwai mummuna ne? Babu. Duk abin da aka zo da shi daga manzon Allah mai kyau ne, amma Allah ya ce ku bi abin da ya fi kyau, yana nufin ku yi kyakkyawan biyayya ga littafinsa. Idan aka ce Allah ya ba mu Annabi Musa ilimi a cikin wasu alluna, waɗannan alluna akwai saɓani game da fahimta game da su, shin su ne a tauran koko ba su ba ne a taura? Babu shakka zahiri da su ne a taura da Allah ya ba Annabi Musa alayhi salam. Domin a suratul Qasas aya ta 43 Allah madaukake ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula, mun ba wa Annabi Musa alkitab, anan kuma ya ce wa katabna lahu fil alwahi, yana nufin alkitab, domin bayan an halaka fir'auna aka ba Annabi Musa alwahi. Kaga yanzu kuma Allah yana bayani ne akan cewa ba'da ma ahlaknal qurunal ula aka bashi littafi bafa'ira linnas wa hudan wa rahma la'allahum yatazakkaru, wannan yana nuna cewa alwahun nan da ake nufi su ne at-taura, kuma wannan shi ne fahimta mafi inganci, domin shi ya dace da ainihin ayoyin alqur'ani gaba ɗaya. Sai dai Allah yana tabbatar mana yanda at-tauran take ne asalinta alluna ne, Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan littafi ba kamar littafi wanda kake da shi a yanzu ba. Wato ainihi tsarin at-tauran a farkon lokaci ya zo ne a tsarin alluna, wanda ya zo da bayani da yawa, amma dai yana tabbatar mana Allah shi ya rubuta da kansa, wannan ba kuma aqida ne. Dole ka yarda da cewa Allah da kansa ya rubuta littafin at-taura. Dole ne ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya rubuta littafin at-taura, don abin da ya faɗa ke wa katabna lahu fil alwah, mun rubuta masa a cikin waɗannan alluna. Saboda haka aqidar ahlus sunna ita ce mu mun yarda Allah yakan yi rubutu da kansa, wal khattu a ce Allah ya yi zana wani wata kalma, ya zana kalma da kansa, siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidar ahlus sunna kin wahiya sifatun fi'liya khabariyya sabitatun lillah, Allah yakan yi rubutu, don haka siffa ce ta aikinsa, kuma ta tabbata. Akwai hujjojin Al-Qur'ani, akwai hujjoji na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin dalilai akwai hadisan Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma qaballahu al-khalqa, lokacin da Allah ya gama halitta, kataba fi kitabihi, sai ya yi rubutu a cikin littafinsa, fa huwa indahu fawqa al-arsh, manzo Allah yake wannan littafin yana tare da Allah a saman al-arshi. Inna rahmati galabat gababi, rahama ta tarin jayi kushina, hadithin yana sahih Bukhari hadithi 3164. Akwai riwaya da ta zo a Muslim, riwaya ta bambanta da wannan, yana kitabu Tauba, hadisi na 2751 a riwayar al-Imam Muslim lamma khalaqa Allahu al-khalqa kaga riwayar al-Imam Bukhari lamma qada Allahu al-khalqa wannan kuma lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabi lokacin da Allah ya halicci halitu ya yi rubutu a littafinsa fa huwa indahu fawqa al-arsh wannan littafin yana tare da Allah a saman al-arsh mai ya rubuta inna rahmati taglibu ghadabi amma riwaya ta Imam Bukhari inna rahmati galabat ghadabi rahmata ta riga ta rinjaye fushina riwayar al-Imam Muslim fa rahmata tana rinjayar fushina don haka har abada kenan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya makanta alƙawari rahmata tana rinjayar fushinsa saboda haka komai yawan laifin bawa idan yana da abu guda wanda ya samu yardan Allah akai sai ta aljanna komai yawan laifin bawa idan yana da abu guda da ya samu yardan Allah akai to zai ta aljanna komai da dewa saboda me saboda yardan Allah tarin jaye fushin Allah wato rahmar Allah tausayin Allah ya rijaye fushin Allah to ba ma riwaya ta al-Imam Bukhari da riwaya ta al-Imam Muslim sune ainihin mahallu shahid ba riwayar da ta zo a Sunan Tirmidhi hadithin yana fa yi sunan tirmizi hadithi 2888 yanda yazo shine inna allaha hina khalaqa al-khalqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle allah lokacin da ya halicci halittu kataba bi yadihi ala nafsihi kaga wannan ya kade handari kataba bi yadihi ala nafsihi allah ya rubuta da hannunsa yayi mararsa alkawari inji manzon allah Allah ya rubuta da hannunsa yayi maransa alkawari inna rahmati taglibu ghadabi lalle rahmata tana rijayar fushina hadisi yazo cikin sunan ibnu majah hadisi 4495 riwaya ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi mahalicin ku ya rubuta da hannunsa ya rubuta alkawari maransa qabla an yakhluqa al-khalqa kafin ya halicci halittu rahmati sabaqat ghadabi rahmata tarin jaye fushina wato Allah ya rubuta wannan kaga wadannan hadisi ingantattu daga bakin manzon Allah sun tabbatar Allah ya yi rubutu da hannunsa da kansa kataba bi yadihi ala nafsihi kataba inna rabbakum kataba rabbukum ala nafsihi bi yadihi yazo da wadannan riwayoyi wannan ya nuna cewa lallai siffa ce ta Allah yin rubutu Allah yakan yi rubutu tun daga hadisi sun tabbatar ya taba yi kuma kamar hadisin hujja ta biyu shine hadisin da muka karanta wato muhawara da ta auku tsakanin annabi Musa da annabi Adam alayhi salam a cikin wannan muhawara mun ji yadda annabi Musa yake cewa annabi Adam yake cewa annabi Musa anta musa allazi tafaka allah azza wa jalla bi risalatihi wa bi kalamihi shin kai ne musan da allah ya zabe ka da maganarsa kuma ya zabe ka da sakonninsa wa ataka alwaha kai ne musan da allah ya baka alluna fi hatibiyan kulli shay'in cikin alluna akwai bayanin dukkan komai wa qarrabaka najiya kai ne musan da allah ya kusance ka da ganawa sannan sai ce marfa bikam wajadta Allah ta'ala kataba fi tawrati qabla an yakhluqani zalika shekara nawa kaga Allah ya rubuta cikin taura zan yi laifi kafin ma ya halicce ni yace 40 hadisin yana sahih bukhari da muslim kaga ya tabbatar annabi adam ya tabbatar Allah ya rubuta a taura ga annabi musa da hannunsa domin yace wa khalaqa tawrata bi yadihi Allah ya rubuta maka a taura da hannunsa to kaga anan idan Allah yake wa katabna lahu fil alwahi mun rubuta masa a cikin alluna karka ce a Allah ya ce a rubuta ya sa malaiku da Allah yake mun rubuta masa don haka Allah da kansa ya rubuta wa annabi Musa littafin at-taura wannan yana daga cikin darajar da annabi Musa alaihi salam ya samu saboda littafin da Allah ya bashi Allah ya rubuta littafin ne da hannunsa nan al-Imam Muhammad bin Hussein al-Ajuri al-Imam al-Ajuri yana cikin malaman farko shi ma malaman sunna na farko ya rasu hijira da shekara 160 wato shekara 1076 da suka wuce yana da littafi da ake kira kitabu shari'a shi ma littafi muhimmi ne a shafi na 323 yace babul iman بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى عليه السلام بيده. kaga wannan malami yana cikin malaman sunna na farko, ya rubuta littafi yayi babi saboda ya karantar da mu aqida, yace wannan babin yana bayani ne akan cewa dole ne ayi imani da cewa Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa, Allah ya rubuta at-taura da ya ba mu annabi Musa da hannunsa. Yace babin yana magana akai saboda aka cewa Allah ya rubuta at-taura, wannan haka ne hakikatan aqida ta ahlus sunna. Sai mu ji aya ta gaba. Annabi Musa alaihi salam, fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq, zan kawar da ayoyina ga waɗanda suke girman kai a duniya ba tare da hakki ba. Duk wanda ya zama mai girman kai ne, Allah ya alkawari ga Annabi Musa zai kawar da ayoyinsa gare shi. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, ko da sun ga kowace alama da take tabbatar da imani ba za su yi imani da ita ba. Wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, idan sun ga tafarkin shiriya ba za su rike shi a matsayin tafarki ba, saboda Allah ya riga ya kawar da fuskokinsu daga bin shiriya. Wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila, idan sun ga hanyar bata za su rike ta a matsayin hanyar bi. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, dalili saboda sun karyata ayoyinmu. Wa kanu anha ghafilin, kuma sun kasance rafkananu game da su. Ka lura da ayan nan da kyau. Wannan dalilin ya sa Ibn Kathir yake cewa wato ayat tana da ban tsoro kwarai. Abinda Allah ke cewa nan Musa alkawari shine, ko da mutum ya samu shiriya, ko da ka samu shiriya, idan ka koma ka zama mai girman kai, Allah zai amshe wannan shiriya. Fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi, saboda ka idan Allah ya kauda kai daga shiriya fa ba za ka taba bin tabarkin gaskiya ba. Me dalili? Yace bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Don haka yasa a tafsirin wannan aya Ibn Kathir yace, sa'amna'u fahmal hujaji wal adilla ala abamati wa shari'ati wa ahkami qulubal mutakabbirin an ta'ati. Don mutumin da ya zama mai girman kai ne ba zai fahimci shari'ar Allah ba, ba zai fahimci dalilai da suke tabbatar da girman Allah tabaraka wa ta'ala ba. Idan mutum mai girman kai ne, to haka zai girman kan zai tura shi har ga halaka. Wa yatakabbaruna 'ala an-nasi bighayri haqqin, yace kamar takbaru bighayri haqqin azallahum Allah bil jahl, yanda suka yi girman kai babu haƙƙi sai Allah ya kaskantar da su da jahilci. Domin mafi munin jahilci shine ka jahilci mahaliccinka. Kuma malamai suna cewa ba ma kafiri ba, ko da malami ne musulmi malami, idan mutum yana da karatu yana da ilimi, wannan aya tana tabbatar mana idan daga baya ya zama mai girman kai ba zai mutu ba sai Allah ya maida shi jahili. Wannan shine abinda Allah ke karantar da mu. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, domin abinda Allah yace, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqi. Wannan yana kama da aya ta biyar ta suratu Saf, inda Allah yake, wa yaqala Musa liqaumihi ya qaumi wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum, sai Allah yace, falamma zaqu azaqa Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawm alfasiqin. Dan haka ko da malami ne yana da sanin Allah, idan ya zama mai girman kai ba zai bar duniya ba sai Allah ya karbe ilimin sa, sai ya zama jahili. Allah ka tsare mu. Karanta aya ta gaba.
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا كانوا يعملون
والذين كذبوا بلقاء بآياتنا ولقاء الآخرة والذين كذبوا بآياتنا وذن سكرية آيوهم سون كافرين أصلي ولقاء الآخرة وانده كرية هدوى لألّا أكياما هدوار لاهرة kaga ya nuna cewa idan ka ƙaryata wato ka ƙaryata tashi da za a yi a lahira to kamar ka ƙaryata musulunci ne gaba ɗayan sa saboda haka idan ka ƙaryata abu ɗaya da manzo ya zo da shi kamar ka ƙaryata duk abin da manzo ya zo da shi don haka yasa Allah madaukake yace habitat a'malu ayyukan su sun baci gaba ɗaya idan mutum ya ƙaryata sakon manzon Allah guda ɗaya to kar ma ya dauka musuluncin sa da ita tasiri la idan ka ƙaryata annabi ta wannan gefe to duk musuluncin da annabi ya zo da shi ka ƙaryata kenan don haka zaka tashi lahira da cikin wadanda ayyukan su sun lalace halitu zauna illa ma kanu ya'malun shin ana saka musu ne ba ci abin da suka aikata saboda haka ya bada cewar duk mutumin da ya zama to bai yarda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba na magana akan ilimin gaibi kamar misali tashi na kiyama wannan mutumin musuluncin sa bai da amfani Allah ka tsare Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا